This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 10 ga watan Fabrairu. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sabon babban kwamandan rundunar sojin Ukraine, Colonel General Alexander Zelensky, jiya jama'a ya ce dole ne sojojin kasar su bullo da wasu sabbin hanyoyin yaki kafin a iya galaba kan sojojin mamaya na Russia. A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan da ya karbi ragamar jagorancin sojojin kasar 1800, Zelensky ya maida hankali kan batun jirage marasa matuka da amfani da makaman yaki na Lateroni a matsayin misalin yaki ta hanyar sabbin fasahohi don cimma nasarar da za ta sa yakin ya kawo ƙarshe. Ya kuma bayyana cewa matakin farko da yake son ɗaukawa shine inganta tsarin karɓa-karɓa wajen tura sojoji zuwa fagagen daga. Da alamar kalaman nasa sun dace da manufar shugaba Volodymyr Zelensky ta kawo sauyi a harkokin sojin ƙasar da kuma bullo da wani sabon salo a wannan yaƙi bayan garan Babul ɗin da ya yi a manyan mukaman sojin ƙasar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya jama'a ya ce ya umarci rundunar sojin ƙasar da ta bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga garin Rafa na kudancin Gaza gabanin wani samami da ake tunanin kaiwa ta ƙasa. Ba zai yiwu a cimma burin kaddamar da wannan yakin ba muddin aka bar bataliyoyi hudu na Hamas a Rafa, a cewarsa a wani bayani. Ya kara da cewa sabanin hakan a bayyane yake cewa al'amura masu sarƙaƙiya da ke gudana a Rafa na buƙatar farar hula su bar wuraren da ake gwabzawa. A bayanin ba a faɗi ko zuwa wani lokaci yake son a samar da tsarin ba, da kuma inda za a kai Falasɗinawa sama da miliyan ɗaya da kusan rabi, ganin cewa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun sha nana ta cewa a duk faɗin Gaza babu inda ya barranta daga haɗari. Yan Habasha mazauna ƙasar Somalia sun fara shan bugu da fuskantar tsangwama da kuma barazana tun bayan da yankin Somaliland ya yanke shawarar baiwa Habasha damar amfani da gabar ruwansa daga farkon wannan shekarar, abinda wani daga cikin al'ummar Habasha ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka kenan. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma a ranar bikin sabuwar shekara, Habasha na iya hayar wuri mai tsawon kilomita 20 a kewayen tashar jirgin ruwa ta Berbara da ke mashigar ruwan Aden wadda ke kaiwa ga tekun Bahar Al-Ahmar, saboda harkokin sojojin ruwanta da kasuwancinta da kuma su na tsawon shekaru 50. A madadin hakan, Habasha za ta yi nazarin yiwuwar amincewa da yankin na Somaliland mai ikirarin cin gashin kai a matsayin kyantacciyar ƙasa. Wannan yarjejeniya dai ta gamu da kakkausar suka daga gwamnatin tarayyar Somaliya wadda ke ɗaukar Somaliland a matsayin wani ɓangare na ƙasar ta Somaliya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa biyo bayan korafe-korafen rashin abinci da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar, ya yi shelar fara wani shiri na fitar da tan 42,000 na kayan abinci iri-iri daga rumbunan ajiye abinci da kuma shinkafa tirela 2,000 daga 'yan kasuwa. Bayan zaman kwamitin, inda ya yanke wannan shawarar, ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris ya yi ƙarin bayani ma wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa kamar haka.
Gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko, a ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da gari a cikin rumbunan su da ke jura wurare da yawa za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba ƴan Najeriya shi idan Allah ya da kwanan nan za a yi wannan sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa wato millers kenan suna da shinkafa da yawa a store din su mu yi magana da su za su fito da prop guda 2,000 wato metric ton 60,000 kenan a zo a saida ma ƴan Najeriya
mun tun ya da labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris to amma Alhaji Kabiru Ibrahim Faskari shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shiga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata
magana kimiyya a cikin noma wato tana da muhimmanci kwarai tana wadatar da manoma da kayayyakin da su za su sa noma a kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na sau ɗaya ba shi kenan
Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. A ƙarshe, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya gargaɗin cewa yakin da aka kwashe wajen kwanaki 300 ana yi a Sudan ya janyo bala'o'i ga yara ta yadda dubbansu ke fama da yunwa, tashin hankali da kuma cin zarafi. A cewar hukumar ta kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yara wajen miliyan 4 ne aka raba da muhallansu a Sudan. Mai magana da yawun UNICEF James Elder, wanda dawowarsa ma kenan daga Sudan, jiya jama'a ya ce yaran sun rasa komai ma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an wayi gari lafiya na sanin da an tashi lafiya
lafiya hello malama grace ya aka ji da sanin da ma zirga-zirgar aiki
ai na sanin da ai ne ina ga mun fare mu sanin adabu ko da yake kambi riga malam masallaci dan na tuna shekara ta 2010 watan kudu aka gabga wani ido wata bisar kankara da sabili da yawanta ma bata har an kusan shiga watan biyar bata gama narkewa ba to kai kan mu ce an kuma muna watan biyu tun farko watan biyu mu ce mun yi asabo ni dai abin da na lura shi ne furen kofar gida na ya rude ya fara da kira ta yake an riga an shiga lokacin da ya fara fasowa to in sanyi ya shigo kuma
a to ai
to kila ba zai sake kirki ba a bana
gaskiya to amma ni ai har yanzu sanyi nake ji tunda ko yanzu ba ta fita waje ta kan kadan hannunka in ya dan sauki dan lokaci waje ji za kai kaman zai fashi sannan in ba wuce kan ka yi ba kunnen ka kuma shi ma ka kai a kusan ba har yanzu ba
amma shi yasa ka ne ce yasa mu a office idan kana son ka fita waje in ka ne ka ga za ka ga bakin mutum wace irin fitira ya sa wace irin tufa yake da shi ya sa rigar sanyi mai kauri ko kuma yana nan baka
da turawa a ina malama grace ne dake ganin wai waɗannan mutanen wai kaga komai sai daga mutun daga shi daga jiran wando da singila
ki ba magana ce kai wannan
maza da mata
ni ce ni fa Allah
an abincin wani gubar wani
nan kuma kike ga zan sanki to ko kada to haka to na sanni na yau ka mun yi bako ko
lalle yau mun yi bako daga Najeriya daga jihar Sokoto Najeriya
to
lalle mun yi bako
za mu ji hira da kuka yi da shi
kwarai kuwa
to amma kafin nan bari mu yi abin da muka saba mu sa da zumunci ko
eh haka ya kamata
to bari mu faro wannan takun daga jamhuriyar Niger da sanyin na inda za mu faro mika gaisuwar fata alheri da sa da zumunci ga Hamidu Kalala buwa jihar Jifa wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci ga al'ummar garin Kwakaji inda yace an yi rasuwa a wannan al'umma to Allah ya ji kan mamaci ya huta sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sama'ila Agnes Malam Fatori ne ko dai Malam Fatori to Malam Fatori mazaunin Jifa a jamhuriyar Niger yace yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga haddabi mai computer mai yama da shehu Adamu Jauda Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Badaki jihar Bauchi da kuma Umar Ali Badai Abadan daga kashe yace yana so a gaida daukacin al'ummar garin Malam Fatori a garman Kumar Abadan daga kashe sai wannan gaisuwa ta hadabi mai computer mai yama dukan waɗannan gaishe da shan na sanyi ne waɗanda suka aiko ni da ta hanyar sada zumunta ta wannan WhatsApp waya salula ta office din nan to yana so a gaida miki da Adamu eh Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai sanin su da tai da magaram da Isa Jika mai saje turo da Zaki Sodangi Zomawa da Alhaji Ashibi mai fitila mai yama sai Faruku Makaho Andarai da Honorable Muhammad Awal sai Haruna Allah Sabiu mai tirare jiga da fatar sun shigo sabuwar shekarar nan lafiya da aka riga aka shiga watan biyu
to amin sun amin to idan muka leka kuma Malama Grace a bangaren mu na wato sakonnin da muke samu ga masu sauraron mu ta email za mu gaida masu gaisuwa da dukkan waɗanda suke gaidawa na farko akwai Mahmud Salihu kauran namu da jihar Zamfara baban Abdulsamad da kuma liman Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a garin kauran namu da sai Khalifa Abubakar Atiku mai suna Kaura da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne sai Dr. Abubakar Rabi'u Magami Bakarfa sai Malam Sani Bingire mai walda kauran namu da kuma Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namu da sai da tunaki mai magani ido mai magani ido kauran namu da Hussein Dangote karasuwa da Alhaji Mele Yusufari da Yakubu Sani Rahazawa sai kuma Bashir Dalladi Faida Radio Malam Maduri da kuma Muhammad Lasi Sule Tankarkar haka kuma gaisuwan fata alheri zuwa ga Alhaji Suleiman Dangambo mai atamfar gudal da Adamu Suleiman Baranda ko Baranda kuma da kuma Awalu Yargaba Dutse sai baban gida Jigawa Line sai kuma Usaini Kaskas mai Ba'udan Rago sannan daga ƙarshe muna mika sakon fata alheri zuwa ga Sani Gulle Kamfala Malam Maduri jihar Jigawa a tarayyar Najeriya da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya
amin
Yeah.
komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa to dole da ka zamu da burki na kasancewa yau muna da bako a wannan daki
ai gaskiya haka ya kamata mallam ku
to na san yana kaka ga bakon daka
to lalle wanda ya bakunce mu kuma da muka fada likita ne daga asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Sanfodiyo ta Sokoto wato Dr. Ali Ango Yaroko wanda ya zo nan kin idan ana irin wannan harka kusan kullun cikin karin sanyi ake da karin farewa da sauran bari mu bari ma ya fara ma gabatar da kashi duk da yake mun gabatar din sannan kuma da abin da zai biyo bayan malama Grace
to ba da
Assalamu alaikum sunana Dr. Ali Ango Yaroko ni kwararre ta fannin makwashi da wuya da hanci ni daga Sokoto ne ke ina aiki a asibitin koyarwa na Usman Sanfodiyo University Hospital Sokoto
wadda Dr. da ka America ne ka zo yi a America
na zo don ƙara ƙwarewa ta fannin matsaloli ko cutoshi na makwashi da wuya wanda suka sun addabi jama'an mu da yawa da kuma an samu rashin fahimta game da wannan matsaloli sosai
na san America ta tashi wanda duk wanda ya fara zuwa ta musamman zuwa na farko zai ga abubuwa da dama na ban mamaki wani tun daga filin jirgi wani kuma sai ya isa wani kuma sai zai tafi ba dai inda zai baka gani a nan ban sani ba ya za ka bayyana wa masu sauraron mu ya kaga America da zuwan ka watakila ban san kila ta zai ta hoko akwai wani hasashe da kai ana ce America 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 kila baka na kadan wato bayyana ka suwirar ta ko kuma siffarta a cikin zuciyarka amma watakila ko da za ka yi ka kila ba haka ne sai ka zo ya kaga America
a farko abinda na jin America gaskiya a turanci ina yawan ce shi ne ta ce ma final destination a rayuwar duniya
ta nan bagire na karshe ke
nan bagire na karshe
ko kuma kira ta ce lahira ke nan
duniya a gaskiya an tsara yadda za a ji daɗin rayuwa gaba ɗaya to don rayuwa kam gaskiya an tsara so amma abin da ya ba ni mamaki sai daɗin na gansu mutanen nan su waye iyakan wayewa amma ya ga mutum na rungume da kare ina riga da kare abinda ya kara ba ta kashi ba ina saman hanyar yana tafiya na ga wata tsohuwa tana rungume da karin nan na tafiya karin nan ya tsaye ya yi kashi yana riƙe da wani leda cikin hannu ne glove ya kwashi
kashi ai doctor suka yi manya ne da fitare da kyanwa da menene annan kasar manya ne ga baka
so a gaskiya na ga cewa waye wasu akwai illa saboda kallukan nan abinda suke ma kallukan nan to ina gani kare ɗaya maybe abinda suke mai shan zai shaɗa mutane maybe 20 a rana a can ƙasan amma nan sun ɗauki karin nan an sa mai ƙulli a bakin shi an sa mai abubuwa daban-daban ga dan karin nan in suna tafiya in karin nan ya tsaya na su ya fitsari dole na duk abinda mutum nan zai iya tsaya karin nan ya fitsari ya ga kuma a cikin wannan tafiya ana fitar karin nan ja su gaskiya wannan abu ya ba ni da ya kwari kuma da ka cewa waye wannan akwai idan alamar tambaya da wuri
na to masha Allah to a bari mu duba sha'anin watakila gwamnatance ko a hukumance ko a harka ta mu'amala na san ka sauka ne a nan filin jirgin saman abinnan Washington Dallas sannan ka shiga abin hawa zuwa New York inda a can ne kake aiki kuma gashi kuma ka kawo ziyara a Washington DC ban sani ba ya za ka bayyana yanayin tsari na ƙasa da tsari na watakila tafiyar da al'amuran hukumomi ko tafiyar da al'amuran da suka shafi wasu cibiyoyi ko na gwamnati ko ba waɗanda ba na gwamnati ba da ma mu'amala da mutane
abin da zan ce nan shine gaskiya mutanen nan da abubuwa da suke abubuwa ne na musulunci ba musulmi ba mai yawan su amma da abin da suke abubuwa ne na musulunci saka ta da cewa duk inda doka yake suna bi da dokan nan kuma duk abin da ke bukata ko da wani lokaci kowa na kokari yana mara bada kai ya kokari ya gaya maka ga inda za ka yi ga abin da za ka yi ga inda za ka bi in fact na kuma na uku zan ce gaskiya na samu experience ko da na iso anan
mana ta samu wata kwarewa kenan.
Yes, so duk abin da mutum ke yi ne ya yi ta addu'a, na gan cewa addu'a shi ne a gaba. Saboda ko da na iso a wannan airport na Washington DC ina a ruɗe. Na tsaya awa ɗaya muna jikin line awa ɗaya Monday ko da na zo immigration duka ban yi minti biyu ba. Ina zuwa suka shi na zanje na ce kaza suka dibi passport ina ba su tsaya ba na wuce. So ina wucewa ina kokarin nema to ya za ne man gari ba ya gabato ya za ne ma unsan ina zanje in samu trend. Ina nan ina application ina tahowa ina in fact abinda nan duk sanda nake tafiya wani wuri nakan kokari balle wurin da ban taɓa zuwa ba ina kokari in sa kaya na gida. So ina sai
na al'adunmu
na al'adunmu. Yes, ina sai da wadanda kaya na al'adunmu duk inda nake tafiya in dai ina zuwa farko ina sa kaya na gida duk wanda ya gani yana gane cewa wannan mutum ga inda yake koda na bace koda mu za a sauka. So da dan alfanun wannan abu ina so a wuri ina ban sai da zani ina rike da kaya ina tafiya. So na ga wasu suka gani wani bature da wani dan namu dan uwa. So bature na ya tsaya ya gaya ma wannan mutum cewa kai division ga wani dan uwan ka shanfa a na shito suna zuwa ko aka fara min Hausa. Bature na ya fara min Hausa
ko shi bature ma ya fara
min Hausa. Ina min Hausa hai na mai suwa Hausa. So wanda a tare da shi a ce ma ai da ina ke a ce ai daga wuri ka tsaka tsara shi to shi ke nan sai shi to kuma kai abu da kake so a ce to ai ai an dawo gida dan an gama magana dan kawai zo kawai mu tafi
shi ke
nan ya kaya na ya ji aka dauke ni cikin mota aka aure haurin inda zan cika jirgi
masha Allah.
Sannan ina gani inda ban hadu da su ba to ina gani maybe ka
sai mu lafi da yare da fata
kun ga da inda zan tafi to da gaskiya ina gani ban san abin da zai faru gaskiya.
Nigeria da kar mu daga doce wazoriya 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 Hausa imo Yarbawa Hausa imo Yarbawa Hausa imo Yarbawa Nigeria maza jamu da mata sabar fakarin mu Nigeria muriki
da karamci
da kware da gaske
yana so ya ba ma ya so ai wannan girin a wayar ko yaya zai zo ya zo cikin studio
a cikin wannan kuma ai kware da gaske
ita ba shi to mun gode kware da doctor
yes
ba da nasara abin da ya kawo ka a nan kuma Allah ya sa abin da za a kore ya amfani al'umma an koma
to amin sun ma'ani.
So na sanyi na yau labarin da zan baka ko
eh ina saurare ki
eh wa ka san ba ko da ya wuce da baka labarin wanda
zai mutu
ba kamar ta ko
wani rukuni ce nake ba gobiri ne ba
kace ba gobiri ne to yau to an kawo ni dan fulani ne saurare ma yau da kullum da Dr. Hassan Musa da ya ji labarin yace to wannan labarin ya tuna musu da abin da ya faru a zahirance.
Mala magiris wato yin babban su kuna bada wannan labarin saboda akwai wani can ke gane mai girma mace mutum gwamnatin jihar Sokoto engineer Idris dan chadi wato yana jin da kuna taimaka mana kan da difa shi ke a da ko da gaske ne ba
mai girma mutum ne kuma mai afuwa amma dai
dan san yana wannan ya fare ya fare aka tuna mishi yace wai wani ne dan acaba da ake ba kirari da a so naira to shi aso naira nan saboda shi din dai zai samu kuɗi ko ina ma aje kuma kowane lokaci aje to wannan yake Dr. Hassan Musa yake wannan abin ya faru zahiri
to
akai wata mata tana jinya sai ta rasu da dare
to
ta rasu da dare a kauye suke ba ita a gidawa kuma ba yanda za a gina idan da daren nan sai aka ce a dauke ta a kai ta inda asibiti da yake kusa inda suke da dakin ajiye gawa kuma nan su kusa da garin su inda za a samu idan gari ya waye in Allah ya sa gari ya waye sai a shirin jana'iza da dai sauransu to akai aka rasa wane ne zai dauki gawan nan ya kai ta wancan kauye na kusa inda za a ajiye gawan wannan aso naira yace shi zai dauki gawan dan a caban yace shi zai dauki gawan amma sun dai za a bashi kudi ne dauka aka ce nawa aka yi ciniki yace a bashi 2500 eh Dr. Hassan yace a wancan lokacin 2500 din nan ba karamin kudi bane
gaskiya ne
to yace su dangin wannan mata da ta rasu ba yadda za su ga gawa sun matso aka karo aka ba
aka
daura gawa akan bashin to yana kan tafiya ka san hanyoyin kauye sai aka fara yayyaki
asha
ake da sanin na matan nan ba rasuwa sai ba kai dogo su ma ne
ayya
sai ga ta ruwa ayi ruwa akai ruwan sama ya fara zuba sai ta farfado
to tana tsaye
mata ta farfado to hanyoyin kauye ruwa ana ruwa ta tsoki kenan sai suka zame suka faɗi mata ta farfado sosai nishi ta ce na gode Allah a kwanarai shi hankali ya tashi ya
rasu
sai ga mashin ya danne shi da shi da gawa duka mashin ya danne mashi kafa gawa ta faɗa kai shi yana tafiya zuwa gurin su da fararen kaya. Mata tana cewa Allah na gode maka yake ce shi ko yana cewa ni ban gode ba yace dan Allah dan Annabi kudin ku na fata ga kudin ku. Fata ga tsawon gawa. Yace nan je dan fatikin kare yace kafa da wa me na cikin raba shi kuma wacin daga wannan lokacin. Dan karfe shi da kai ko nawa za ka bashi ya. Hakan ba shi da ya gama aiki kenan.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sun hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe, ya ce ku ni lafiya.